Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka lalubo mitocinsa wannan karan muna watsa shirye-shiryen akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma rediyo a Freak zango na 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Rundunar sojin Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Muna da rahoto bayan labarai. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurari damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna cewa dan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da yar takara mai ra'ayin kishin kasa da kuma kyamar baki Marine Le Pen sun doshi karawa a zagaye na biyu cikin sati biyu masu zuwa. Al'amarin da masu lura da al'amura ke kira girgizar kasa a siyasance a tarihin Faransa. Wannan shine karan farko a tarihin Faransa a wannan zamanin da wani wanda ba dan takarar wata daddiyar jam'iyya ba zai ko za ta zama shugaban kasa, wanda hakan ke nuna irin tsananin tsanar hukumomin kasar da ake yi, wanda hakan kuma zai yi tasiri kan ko Faransa za ta ci gaba da kasancewa mambar kungiyar tarayyar Turai EU ko kuma ta bi sahun Burtaniya wacce ta fice ko kuma ta dau ta farkin Amurka karkashin Donald Trump. Bisa ga kiyasi, Macron zai samu kashi 23.8 cikin 100 na kurkun da aka kada, sannan kuma ita Le Pen ta samu kashi 21.7 cikin 100, wanda ya samu kurku masu cikakken rinjaye ne zai yi nasara. Kuma za a san ko wane ne a zagaye na biyu da za a yi ranar 7 ga watan Mayu. Cikin shekara guda mun canza fasalin siyasar Faransa kwata-kwata, a cewar Macron a wani gangami na nuna murnar yin nasara da daren jiya Lahadi.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ziyarci Djibouti, ya karama kasar nan ta arewa maso gabashin Afirka, inda nan ne kadai Amurka ke da sojoji a nahiyar Afirka a ziyarce-ziyarcen gabas ta tsakiya da kuriya Afirka da yake yi. Mattis ya kira Djibouti, wadda ke daura da mashigar ruwan Bab el Mandeb, da wata muhimmiyar magama. Jiragen yaƙi da dama kan bi ta wannan mashigar kullayomi, sannan kuma sojojin ruwan Amurka da Faransa da kuma wasu ƙasashe wajen goma na amfani da tashar jirgin ruwan ta Djibouti mai zurfi, a cewar wani jami'in Amurka. Baya ga jawabin da ya yi ga sojojin Amurka da na Faransa a sansanin Lemoniyar jiya Lahadi, Mattis ya gana da shugaban Djibouti da kuma ministan tsaro. Wannan tashar tana da matukar muhimmanci ga atisaye da sauran harkokin da Amurka kan yi a nahiyar Afirka, kuma sojojin Amurka na musamman na amfani da tashar wajen daƙile harkokin ta'addancin kungiyar Al-Shabab da ke makwabciyar ƙasa ta Somalia, a cewar jami'ai.
Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya sake hoɓɓasa kan batun gina katanga a kan iyakar Mexico da Amurka don tsaida kwararowar baƙin haure, ta yadda ma batun samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ke kan gaba cikin batutuwan da fadar shugaban Amurka ta White House za ta tattauna da Majalisar Tarayyar Amurka don kauce ma cijewar harkokin gwamnati a ƙarshen wannan satin. Trump na buƙatar a saka kashin farko na kuɗin gina katangar, wato ɗaya daga cikin muhimman alƙawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe, a kasafin kuɗin abubuwan da gwamnati za ta kashe zuwa ƙarshen watan Satumba. To amma 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat na ci gaba da nuna sirjiya game da batun gina katangar. Kuɗin gwamnatin Amurka na gudanar da harkoki zai ƙare da tsakar daren ranar Juma'a, don haka ya rage 'yan kwanaki kalilan ga Majalisar Tarayyar Amurka mai rinjayen 'yan Republican da 'yan Democrat marasa rinjaye su cimma matsaya da fadar shugaban Amurka ta White House. 'yan Democrat ba su san a ware wani kuɗi a kasafin kuɗi don gina katanga duk wadda cewa za ta tsaida shigowar miyagun ƙwayoyi da kuma miyagun 'yan ƙungiyar nan ta MS-13 a cewar Trump a wani saƙon Twitter.
Koriya ta Arewa ta sake kama wani ɗan Amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki ɗan shekaru 50 da wani abu wanda ya je ƙasar don koyarwa da kuma tattaunawa kan ayyukan jin ƙai. Kafar labarai ta Koriya ta Kudu Yonhap ta ce an kama Tony Kim wanda kuma ake kiransa da sunansa na Koreyanci Kim Sang-duk a ranar Juma'a a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Pyongyang. Kim ya koya da akantanci a jami'ar kimiyya da fasaha ta Pyongyang na tsawon wata guda a cewar shugabannin jami'ar Park Chan-mo. Kim ya kuma koyar a jami'ar kimiyya da fasaha ta Yanbian da ke ƙasar China kafin ya koyar a Koriya ta Arewa. Ma'aikata harkokin wajen Amurka ta ce kare ɗan Amurka na ɗaya daga cikin muhimman ayyukanta, to amma Amurka ba ta da hulɗar diplomasiya da Koriya ta Arewa, don haka tana tuntuɓar ofishin jakadancin ƙasar Sweden da ke birnin Pyongyang wajen ƙoƙarin kuɓutar da Amurkawan da aka kama. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Rundunar tsaron Najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a yunkurin kakkaɓe gyauran ƙungiyar Boko Haram. Ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina da ke ziyarar aiki a wato a jihar North Carolina ta nan Amurka ya haɗa mana.
Da yake magana yayin taron bita na kwana ɗaya da aka shirya wa 'yan jaridun da ke ɗauko labaran tsaro, babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Abayomi Gabriel Olanishakin ya ce dakarun ƙasar za su yi duk wani abu mai yiwuwa na tabbatar da sun gama da ɗan abin da ya rage na burbushin mayakan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. General Olanishakin, wanda Riya Admiral Jonathan Ango ya wakilce shi, ya yaba da rawar da 'yan jaridu ke takawa wajen ƙoƙarin cin lagon 'yan ta'adda a ƙasar, amma duk da haka ya neme su da a koyaushe suke tantance gaskiyar lamari daga hedkwatar tsaron ƙasar. Yin aiki tare tsakanin sojoji da 'yan jaridu kusan shine batun da ya fi mamaye wannan taro. Ƙwararre kan sha'anin tsaro Dr. Igamu Onoja shine babban bako mai jawabi a wurin taron.
What we are seeing is there is need for military and reporters to cooperate.
Abin da muke cewa shine akwai buƙatar haɗin kai tsakanin sojoji da 'yan jaridu. Wannan zai taimaka mana gaba ɗaya. Idan wani abu ya faru a duk muna ƙasa ɗaya ne. 'Yan jaridu wani lokaci na son yin wani abu ta hanyar da suke so, musamman wajen ba da rahotannin da za a yi ta tafka muhawara a kai. Dole ne suke taka tsantsan wajen ba da rahotannin da za su kai ga rusa sha'anin tsaro a ƙasar nan. Akwai buƙatar fahimtar juna tsakanin sojoji da 'yan jaridu. In ba samu hakan ba, to a riƙa samun matsala kenan a kowane lokaci.
If you don't do these things together, it's going to be a problem always.
A baya dai sojoji na zargin 'yan jaridu da ƙarin gishiri wajen ba da rahotannin tsaro, yayin da 'yan jaridun ke cewa sojoji na jan ƙafa wajen ba da bayanai. Amma yanzu an fara ganin ɓangarorin biyu suna ɗasawa, suna kuma aiki tare. Paul Ela da ke zaman shugaban ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya a babban birnin tarayya Abuja, da Abraham Sule ɗan jarida mai ɗauko rahotannin tsaro, suna daga cikin mahalarta wannan taro.
Irin wannan taron na da kyau da sojoji da 'yan jaridu su gane juna don kar a yi kuskure in za a yi rubutun da mutane za su karanta a jarida. Mun gane da abubuwa da yawa da sojoji da suke da sani ba dama, yanzu zai sa mun fahimta da inda ake operating. So yanzu ina fata cewa a ci gaba da irin wannan haɗin kai da 'yan jaridu da sojoji, kuma muna godiya musu aikin da suke yi.
Amma wannan taron bitan da muka yi na kwana ɗaya da hedkwatar tsaro ta ƙasa ya kuma bamu wani hikima yadda za mu samu mu ba da rahotanni ingantacciya ga al'umma game da ayyukan rundunar tsaro ta ƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka.
To a gaida Hassan bakon Amurka kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya uban girma kai nake, lafiya uban girma kai nake,
lafiya uban girma.
girma kai nake bodege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara mun dan idi da sako bibiya wa mai disa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta tace du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko ajali sirri lafiya uban girma kai nake wadege tattaro dukan girma du dada wa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi furgitar kuma kane korama a bashi shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in tsara bar arzikin halittu kau da bara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatan kwacin irinka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiyaran da zaka sauka kai ne
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma anan Washington na cewa karfe 3:12 na asuba ga Salihu Garba da shirinmu na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Masu sauraron mu assalamu alaikum barka kuma da sake saduwa a wannan filin namu. Salwa Grabe ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yanzu dai ƴan Najeriya sun saba da jin an sace kudaden kasar an kuma kai su wasu kasashen waje ko kuma an gano wasu a gidajen mutane. Akan wannan batun ne mataimakin shugaban kasar Najeriya ya ce kasar tana samun cikas a kokarin da take yi domin ta dawo da kudaden da aka sace daga kasashen waje. Akan turjar da kasar ke fuskanta daga kasashen wajen nan. Akan turjar da kasar ke fuskanta daga kasashen waje, shirin ya tattauna da bakonmu na yau, masanin tattalin arziki kuma jami'i a kamfanin gwamnati da ke yi wa asusun ajiyar jama'ar kasar da ke bankuna inshora. An ce dai waka baki mai ita ta fi daɗin ji, saboda haka bakon namu zai gabatar da kansa.
Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ilyasu Ibrahim Sani, nazo daga Nigerian Deposit Insurance Corporation. Company ne da gwamnati ko hukuma ce da gwamnati ta kafa ta domin ta dinga taimakawa masu ajiyan kuɗi a banki, wato ta yi insuran kuɗin
ajiyarsu,
ajiyan mutane a banki. Duk wanda yake da ajiya a banki a ƙasar Najeriya, ita NDIC amfaninta ita ce za ta yi masa insura. Ko da banki zai zo ya samu tangarda a rufe shi, akwai kudaden da NDIC ta aje da za ta biya jama'a da suka yi ajiya, kuma kudaden na akan ka'ida suke.
To madalla, Alhaji, makon ji aka ce Najeriya tana samun matsala wajen kwato kudaden da aka wawure ko aka sace da mutane suka kai kasashen waje. Me yasa zai wuya a marawa Najeriya kudin ta?
To alhamdulillah, wannan tambaya mai kyau ne. Na farko dai abin da za mu yi la'akari da shi a nawa tunanin a kuma irin nawa sanin kudade da aka kwashe a Najeriya, ƴan Najeriya suka kai wata ƙasa, yana da matukar wahala a ce wannan ƙasan ta dauko wannan kudi ka cokanta dawo ma Najeriya.
Me wahala?
Yawwa, babban dalili shine wannan kudaden idan aka duba aka yi la'akari su ne kudaden da ake amfani da shi a ikonomin wannan ƙasa. Shi yake
tattalin arzikin wannan ƙasa.
Tattalin arzikin wannan ƙasan yawanci ya ta'alaka har da waɗannan kudaden na Najeriya da aka kai can. So kaga a ce cikin lokaci guda su kwashi kudin nan su ce sun dawo, yana da matsala. So saboda haka ba ƙaramin wahala ko ba ƙaramin aiki Najeriya za ta yi ba a ce har waɗannan ƙasashe sun amince sun dawo da wannan. In katse maka labari, wasu ƙasashen za su yi ta jan wannan al'amarin ba za su dawo da wannan kuɗi ba. Babban dalili shine ko tattalin arzikinsu ya ta'alaka har da waɗannan kudaden na 'yan Najeriya da suka kai.
Wato su sun samu garabasa.
Yawwa, kaga sun samu kuɗi cikin sauki.
Suna taimakon
tattalin arzikinsu, mutanensu suna samun ayyuka, abubuwa na tafiya da kyau a ƙasashensu. Mu kuma nan da muke neman kuɗin ya dawo, ai mu ma menene, muna son wannan kuɗaɗen su dawo ne su taimaka mu tattalin arzikin ƙasarmu, saboda mutane ne suka kwashe su suka kai su wasu ƙasa.
To Alhaji, takaice, wane irin darasi ne ya kamata ƙasarmu ta koya ko kuma kowane ɗan Najeriya ya koya?
To a nawa tunanin abin da ya kamata darasin da na ɗaya gwamnatinmu ta koya shine matakai za a fito da su na tsaro sosai, yanda a maida yarda za a fitar da kuɗi daga ƙasan ya zama yana da matuƙar wahala. Saboda idan ba haka aka yi ba, ba yanda za a yi, mutane suna samun garabasan yadda ba wahalar yadda za a fitar da kuɗi ƙasar waje. Idan ko waɗannan matakan ba a zo an tsawata su ba, a haka aka ci gaba, ba fa mutane za su fasa ɗiban kuɗi a Najeriya suna fita da su wasu ƙasashe ba, wanda kuma lokacin da za mu buƙaci wannan kuɗaɗen bayan bincike an tabbatar na ƙasa ne zai zama mai wahala, saboda ba ƙasar da za ta so kamar yadda na faɗa tattalin arzikin ƙasar ta ya raunana ta dawo da waɗannan maƙudan kuɗi.
To ka bada misali irin matakan da ya kamata a ɗauka.
Yawwa, na ɗaya yanzu idan ka duba menene arzikin ƙasarmu gaba ɗaya, in banda yanzu da wannan gwamnatin ta zo ta yi himma a kan cewa mu daina duba arzikin man fetur, mun shiga wasu wurare kamar aikatun gona da su mining da sauransu,
ma'adanai.
Mai idan aka fitar da shi, tun daga sanda za a fitar da shi, ya kamata a yi bibiya a tabbatar tsakanin yanda bankuna ke fitar da kuɗin, inda aka je, inda ake biyan ƙasar nan, da yanda yake ɗaya kenan. Na biyu, yanda mutane ke fito da business na bogi, wanda za a ba su maƙudan kuɗi a cikin kuɗin ƙasar waje, kuɗin dala, shi ma wannan wanda za a biya su a wata ƙasa, wanda kuma za su zo ba su aikata abin da suka ce za su yi ba. Kaga shi ma wata hanya ce da ake fitarwa. So za a magance wannan. Sannan kuma gwamnati wannan abubuwa da ta fito da shi na sabon economic plan da ta fito da shi, ya kamata a zo a bi ɗaya bayan ɗaya a ga ta wani hanya ne dama waɗannan kuɗaɗe da aka ce suna wata ƙasa ta yaya suka fita. A tabbatar da wannan, san saboda idan ba a san yanda aka fitar da kuɗin
da ba,
ba yanda za a iya magance kada a sake fita da su.
Kwarai.
Yawwa, so ya kamata a yi shimfiɗa, a dawo a yi bincike a ga ta wasu hanyoyi ne dama waɗannan maƙudan kuɗaɗe suka fita. Yawanci waɗannan maƙudan kuɗaɗe da suka fita, idan ka duba a yanda muka gaggani a rubuce a wasu wurare, za ka ga duk hanyar fitar da mai ne da aka yi a ƙasar nan. Sai a fitar
da mai,
idan an siyar da
mai
a yanda ake cewa wasu man da aka diba aka dauka kudin ba a ga yanda aka yi suka dawo cikin ainihin
ba su koma kasar ba
mai
kuma ya fita
an ta magana shugabanni ana ta nuna cewa gashi sai a bi a ga an zo an dauki crude din amma kuma an kasa gane inda aka je aka biya waɗannan kuɗaɗe to kaga waɗannan kuɗaɗe su ne suke salwanta su koma su zama kuɗaɗen mutane ba na ƙasa ba
a can ƙasar waje
to su kuma waɗannan mutane in yarga ya zama kamar yadda muka faɗa ba yanda za a yi wannan kuɗaɗe a ɗauko su kuma saboda me kamar yanda suke magana wasu dalilai da ake bayarwa duk an bubbuga a jarida cewa wasu kuɗaɗen ma da aka taɓa cewa sun fita an dawo da su me aka yi da su yawa suna tambayan wannan su ƙasashen amma wannan duk ba wani abu ne ya ta'alaka suna neman daman yanda ba za su dawo da kuɗin nan ba saboda idan an tabbatar kuɗin nan na sata ne na ƙasar Najeriya ne an kai su ƙasar waje ai me za a yi da su ko kuma me aka yi da su da bata taso ba amma dai suna ba da wannan a dalilai cewa wannan kuɗi in an dawo da su abin da ya faru da su da kile yana iya
faruwa ya taba faruwa haka nan a kasar wanda aka dan da su sarwanta
akwai harsashe da mutane suka ta yi cewa ba tun kafin wannan gwamnatin ta zo akwai gwamnati ta baya da aka ce an yi dawo da wasu kuɗaɗe to amma har yanzu an rasa katamanmi me aka yi da kuɗin shugabanni da yawa sun ta magana a ƙasa su ce wannan ina kuɗin da aka ce an dawo da shi tun kafin wannan gwamnatin saboda wannan gwamnati da ta zo tun da demokrasi ake gwamnati ko ta karɓo dole sai ta jira akwai National Assembly da za su yarda a kashe kuɗi da sauransu ba yanda za a yi a kashe kuɗin nan so ko an karɓo kuɗi sai an kasafta su an ce ga abin da za a yi saboda ba yanda za a yi a kashe kuɗi da ba sa cikin appropriation
so wato kuɗin da ita wannan gwamnati kwato suna nan ajiye
kuɗaɗen da suka karɓo daidai gurgudu minista sun yi magana don an bubbuga jarida ga iyakan kuɗin da aka karɓo gashi ba wai
sai majalisa ta sa shi cikin kasafin kuɗi
yawa haka ka'ida
kafin a kashe
haka ka'ida
to suna nan ƙasa
haka ka'ida
to amma mutane suna ganin cewa da ya kamata an gaggauta an yi amfani da kuɗin don aiwa mutane aiki
haka duk tunanin kowane ɗan Najeriya da su kansu shugabanni ya kamata to amma abin da ya kamata mutane su sani cewa wasu kuɗaɗen har yanzu akwai shari'a a kansu kuɗaɗe ne da kila an dakatar da su a wani account ko kuma an abu to kaga idan ba an
kare ba su shigo aljihun gwamnati ba
aljihun
suna wani account ne ko me
aljihun gwamnati abin da ake nufi anan idan kuɗi na wani banki an dakatar da mu'amala akan kuɗin kaga ai suna nan a ajiye kama abin da ake cewa a turanci frozen
a wani banki
yawa
so ba su shigo aljihun gwamnati ba
tukuna wasu da yawa kuɗaɗen a maganan gaskiya har yanzu akwai shari'u akan su da ba a riga an tabbatar ba so saboda haka ba ni da daidai ittifakin ko nawa ne amma dai na san ba da dadewa ba ministan kuɗi a Najeriya ta yi bayani akan waɗannan abubuwan gashi dalla ga kuma kuɗin da aka ce an karɓa da sauransu
to madalla za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba yanzu a madadin bakon namu Alhaji Lasu Ibrahim da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka daidaita mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya tare da kasancewa cikin albarkacin Ubangiji
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
to madalla sai kuma wannan ra'ayi da wani mai sauraro ya aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sai Hausa na muryar Amurka ni magana shi ne Muhammad Sako daga Gashuwa jihar Yobe yau ra'ayi na shi ne game da yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayyar Najeriya ce hakika wannan shiri na yaki da cin hanci da rashawa abun ayaba ne amma akwai wata shawara da nake so ba gwamnati wani hanzari ba gudu ba akwai wani gyare-gyare da gwamnati za ta yi kafin ta fara yaki da cin hanci da rashawa shi kafin ka kama ba kama mai laifi bane ma'ana kai wa mutum iyaka da aikata laifi shine mafi ma'ana yawanci wannan sace-sacen da jami'an gwamnati suke kun kullura gwamnati kusan ita ta ba da dama ai wannan sace-sace saboda yanayi tsari irin na mulkin mu wanda baya tattare da adalci abinda ba ku lura shine ma'aikaci a kafan nan gwamnati bata ba ma'aikaci hakkinsa 100% ba in nace gwamnati ina nufi daga matakin karamar hukuma jiha har tarayya za ka ga mutum ne ya yi aiki shekara aru-aru 35 ko ya kai shekara 60 yana aiki ya fara tun gafar kuruciyarsa har yabo ya tsara karfinsa a aikin gwamnati ya goyi ya ritaya kuɗin sallamarsa gratuity ya kasa fita ƴaƴansa suna makaranta har yabo ya gaza biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa da ɗaukar ɗawainiyar lafiyar iyalinsa to irin wannan hali da ma'aikata suke faɗawa ciki shi ya sa wani in bai kai hankalinsa nesa ba ya sa imani a zuciyarsa da zaran an ba shi wata amana ta al'umma sai ya shiga halin na ɓera domin ya yi tanadi saboda wannan halin rayuwa da zai samu kansa na gaba saboda haka ya kamata gwamnati ta yi la'akari da wannan za ka ga ma'aikaci ne albashinsa bai wuce 50,000 ba an ɗauke an kai shi guri kamar babban birnin tarayya Abuja ga yanda rayuwa take tsada albashin na shekara aru-aru wajen shekara 15 shi yake ɗauka komai yana ƙara tsada to ta kuɗin haya zai ji ko ta kuɗin makarantar yaransa ko ta ɗawainiyar lafiya saboda haka gwamnati ta gyara wannan a ƙasashen da ake ci gaba da aka gaba a damu da ci hanci da rashawa ba an ba ma'aikata hakkin saboda haka daman shi bukatar kokuwanka yayin da aka ba da hakkinka wajen kuɗin gidan zama shine muhalli kula da lafiyarka da ta ƴaƴanka iliminka mai zai faka je kana faɗi kuɗin gwamnati a har kullum mutumin da bai ƙoshi ba aka ba shi rabon abinci to ba yanda za a iya raba abincin nan ga mabukata sai ya ci ya cika cikin ba saboda haka ina kira da gwamnatin tarayya da gwamnatocinmu na jihu dan Allah su gyara ba suka mu ra'ayi muke ba shawara ce na abin da ya kamata muke bayarwa a matsayin mu na yan kasa assalamu alaikum
to madalla mun gode da wannan ra'ayi na mai sauraro mai cikakken ma'ana to kafin mu karkare ga takaitattun labarai
to a takaice sakamakon wucin gadi na zaben farko wato na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna cewa dan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da yar takara mai ra'ayin kishin kasa da kuma kyamar baki Marine Le Pen sun doshi karawa a zagaye na biyu cikin sati biyu masu zuwa al'amarin da masu lura da al'amura ke kira girgizar ƙasa a siyasance a tarihin Faransa wannan shine karan farko a tarihin ƙasar ta Faransa a wannan zamanin da wani wanda ba dan takarar wata daddiyar jama'iyya ba zai ko za ta zama shugaban ƙasa wanda hakan ke nuna irin tsananin tsanar hukumar wato hukumomin ƙasar da ake yi wanda hakan kuma zai yi tasiri kan ko Faransa za ta ci gaba da kasancewa a kungiyar tarayyar Turai ko kuma a'a. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya sake hoɓɓasa kan batun gina katanga a kan iyakar Mexico da Amurka don tsaye da kwararowar bakin haure ta yadda ma batun samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ke kan gaba cikin batutuwan da fadar shugaban Amurka ta White House za ta tattauna da Majalisar Tarayyar Amurka don kauce ma cijewar harkokin gwamnati a ƙarshen wannan satin. Koriya ta Arewa ta sake kama wani ɗan Amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki don wato ɗan shekaru 50 da wani abu wanda ya je ƙasar don koyarwa da kuma tattaunawa kan ayyukan jinƙai. Kafar labarai ta Koriya ta Kudu Yonhap ta ce an kama Tony Kim wanda kuma ake kiransa da sunansa na Koriyanci Kim Sang-duk a ranar Juma'a a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Pyongyang.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan Adam na Yusuf Harande. a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da kuma injiniya Matas Alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.